This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya da kuma cikakkun labaran duniya tare da Neman Talha Faruk Saminna. Akalla jami'an tsaron da ke asirin Amurka biyar ne aka sauyawa fasalin aiki bayan yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Donald Trump a watan Yuli, kamar yadda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Juma'a. Jami'an sun haɗa da jami'i na musamman da ke kula da ofishin yankin Pittsburgh da wasu jami'ai uku da aka tura a ofishin wanda shine ke da alhakin tsare-tsaren tsaro gabanin zanga-zangar 13 ga watan Yuli a Butler ta jihar Pennsylvania. Daya daga cikin jami'an biyar da lamarin ya shafa na cikin dogarawan tsaron tsohon shugaban kasar Donald Trump. Jami'an suna kan dakatarwa ne a fakaice, wanda hakan ke nufin ba za su yi aikin bincike ko aikin ba da kariya ba. An kaddamar da bincike-bincike da dama yayin da jami'ai ke nazari kan gazawar jami'an tsaro wanda ya baiwa wani dan bindiga damar kusantar wurin taron Trump tare da yin harbi da raunata tsohon shugaban kasar a kunne. Prime Minister India Narendra Modi ya kai ziyara a Kiev jiya Juma'a domin ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, makonni bayan ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. A cikin jawabinsa na yammacin kowace rana, Zelensky ya yi magana kan ziyarar ta Modi. Kana kuma ya ce yana da muhimmanci ga Ukraine yadda India ta ci gaba da jajircewa kan dokokin kasa da kasa da kuma goyon bayan ƴancinmu da amincin kasarmu. Ziyara ta Kiev ita ce ta farko da wani shugaban India ya kai tun bayan da Ukraine din ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Haka kuma ziyarar ta Modi ta zo ne bisa gayyatar Zelensky, wanda ya nuna fushinsa da ziyarar da Modi ya kai a Moscow a farkon watan jiya. A wata sanarwa haɗin gwiwa ga manema labarai gabanin tattaunawar tasu, Modi ya ce ya zo birnin Kiev ne da sakon zaman lafiya, kuma ya kiran da tattauna tsakanin Rasha da Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. Hukumomi a ƙasar Jamus sun ce wani mahari da wuƙa ya kashe mutane uku tare da raunata aƙalla biyar da yammacin jiya Juma'a a wani biki a birnin Solingen da ke yammacin ƙasar ta Jamus. Shaidun gani da ido sun sanar da 'yan sanda jim kaɗan bayan ƙarfe 9:30 na daren jiya Juma'a dangane da wani mahari da ya raunata mutane da yawa da wuƙa a tsakiyar dandalin Fraunhofer. 'Yan sanda sun ce wanda ya yi aika-aikar ya ranta a cikin nakari, kuma kawo yanzu suna da bayanai kalilan ne a kansa. Bikin na cika shekaru 650 na birnin ya fara ne a jiya Juma'a, kuma an tsara a gudanar da shi har zuwa Lahadi, inda aka tsara shagulgula da dama a kan tituna da ke nuna abubuwan ban sha'awa da suka haɗa da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma kundun bala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasashen China da Russia sun amince su faɗaɗa haɗin gwiwar su ta fuskar tattalin arziki ta hanyar amfani da tsarin banki na bai ɗaya, wanda masu sharhi ke cewa yana da nufin tallafawa sojojinsu da kuma kawo cikas ga tsarin zaman lafiyar duniya da Amurka ke jagoranta. Kasashen biyu sun ba da sanarwar haɗin gwiwa tare da yarjejeniyar ƙarfafawa da bunƙasa hanyoyin biyan kuɗi da bunƙasa tsarin ciniki, ciki har da buɗe wasu asusu na bai ɗaya da kafa rassan bankuna a cikin kasashen biyu don sauƙaƙa biyan kuɗaɗen kasuwanci. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha na TASS ya ba da rahoton cewa an fitar da sanarwar ne bayan Prime Minister China Li Qiang ya gana da Prime Minister Russia Mikhail Mishustin a birnin Moscow. Dubun dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar Indonesia a jiya Juma'a. sana masu matsin lamba ga hukumar zaben kasar da ta fitar da ka'idojin zaben yankuna a daidai lokacin da suke nuna bacin ran su kan yunkurin da 'yan majalisar dokokin kasar da abokan shugaba Yoko Widodo suke yi na neman sauya tsarin zabe ta yadda zai amfane su. Zanga-zangar ta biyo bayan wata ranar da aka yi zanga-zanga inda aka tsare mutane 301 aka kuma yi amfani da hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokoki wadda a ranar Alhamis ta yi watsi da shirinta mai cike da cece kuce na yin kuskure ma ga dokokin cancantar 'yan takara bisa hujjar rashin amincewar mafi rinjaye 'yan majalisar. Zanga-zangar ta kasance tare da nuna fushi kan Yokowi a shafukan sada zumunta wanda ya yi tsayin daka kan yin sauye-sauyen da aka tsara wanda zai ba ɗansa damar neman mukami a Jaba ta tsakiya tare da hana wani babban mai sukar gwamnati yin takarar babban mukami na gwamnan Jakarta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda wasu ya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau malam agri da fata an waye gari lafiya
lafiya lauya aka ji da aiki a wannan mako an aikatu
a gaskiya an aikatu saboda abubuwa da dama da suke da faruwa
an aikatu kuma an koyi darussa an makaranta mun shiga makaranta ko
a gaskiya sosai kuwa sosai
kaga a wannan makon ita jam'iyyar Democrat ta bi bayan ta Republican wajen gudanar da babban taro na kasa inda ake tsaye da 'yan takara a wannan karan kuma sai aka yi tarihi
eh gaskiya kan an yi tarihi sosai gaskiya
ni haka a wato me ya burge ta a cikin wannan taro ko kuma siyasa Amurka baki daya domin kamar yadda nake an yi na Republican kafin aka zo aka kammala da na wannan na Democrat me ya dauki haka ne ko kuma ya burge ka tsarin siyasa Amurka
wato ni abinda ya fi burge ni a abubuwa ne guda biyu na farko tsarin da ake bi wurin fitar da dan takara wato abinda babban abinda ya ja hankali na kuma burge ni shine zaki ga cewa waɗanda suka nema da waɗanda ma suka nemi wata kila tayar da su wato kamar irin wani al'amari ne irin sai da yanzu kamar na Najeriya musamman a jam'iyyar adawa ta PDP inda zaki ga wasu da dama sun falle saboda kawai an ki daukar su a matsayin mataimakin shi dan takara mai mara ma dan takara ba amma nan sai na ga dukkan waɗanda suke nema to da zarar fa wanda ya bayyana to shikenan sun zo ga baki ɗayan su kuma dukkan jam'iyyar an koma jam'iyya zaki ga cewa eh mutum ya zo kamar da ɗaya duniya bai taɓa neman wani mukali a ko kuma ya tsaya da neman wani abin nan ba gaba ɗaya an zo an mara wa juna ba na farko kenan na biyu wato tsarin yadda suke neman jama'a su zaɓe su kwata-kwata ya bambanta da irin namu tsare-tsaren saboda ni su zaki ga kai tsaye mutum zai ɗauko ne irin abubuwan da ya yi a can baya ba wai magana ce ta su ki guru sunan zan yi muku kaza zai a'a haka na farko abin da zai fara shi ne zai fara abin da aka ce ma reflection na abubuwan da ya yi a can baya sa'annan kuma ya juyar da su akan abokin da yake takara da shi ya caccake shi akan su ki ga an yi demokradiyya cikin tsafta babu wani tashin hankali babu wani abin nan sa'annan hatta su kansu abubuwan ma da ake tattaunawa a kai sun bambanta da irin namu saboda me can irin wuraren mu zaki ji ku zaɓe mu za mu kawo muku da ruwan sha ruwan famfo za mu shimfiɗa muku hannuyi tituna za mu gina muku asibiti nan an wuce wannan wurin
an wuce nan an wuce nan aiki ne na ku saboda haka eh
yawwa to gaskiya waɗannan abubuwan a malama garaji ni su ne abubuwan da suka ja hankali na sosai musamman kan cewa ta dan jarida da nayi covering din abubuwan siyasa ta Najeriya da wasu kasashe ma irin su Niger Ghana da sauransu sai kuma na ga wasu abubuwa sababbi a nan duk da yake ba wannan ne karon farko da nayi covering siyasa a America ba
to ni kuma bari na san yana ka taba waɗannan batutuwa waɗanda ni ma na yi koyi da su kuma burge ni to ni bari mun taba inda na fi wayo bangaren mata na san yana
takara
bangaren mata ga a Najeriya a kullun aka suka in aka tashi lokacin zabe mata sukan yi kuka da cewan idan aka zo zabe su ne suka fi ba da kuru wanda kuma haka yake ko anan Amurka ma mata su ne in dai kana son ka ci zabe kana buƙatar kuru in mata cewa su ne galibin masu kada kuri'a amma a gida sai ka ga idan mata suka tsaya takarar nan ma zaka zo ka ga mata na daga cikin waɗanda za su yi musu zagon ƙasa
yawwa
su kada su to amma ka ga yanda aka yi nan
na lura da wannan na lura da wannan malama Grace kwarai da gaske
kaga yadda mata suka tsaya suka goyi bayan ta nan kai na san yana in ka lura kowace rana matan nan sun yi tsarin irin abin da za su sa da zai fito na daban da zai burge daga kuluna ne masu wuta daga kaloli ne kai ranar jiya da aka a ranar ƙarshen mata sai suka tsaye da shawarar gaba ɗaya su sa fararen
kaya
kowa sa farare don su nuna yadda goyon bayan su ga wannan to wannan ya burge kware da gaske lokacin da shi Biden ya sauka ya sanar da cewan ya janye ya kuma nuna a goyi bayan ta to daga wannan daren wanda suka fara tsayawa neman gudunmuwa gare ta wata mata ce wadda ta yi waka a jiya din nan wadda mai pink a wannan daren aka ce an yi a Zoom an yi tarihi an yi breaking record wato an yi taron yawan mutanen da ba a taba yi ba a taron Zoom a wannan daren a dare ɗaya nan da ta kira mutanen da suka samu shiga wannan Zoom ba a taba yin shi ba a tarihin wannan manhaja a wannan dare ɗaya suka tara dala miliyan biyu mata suka tara dala miliyan biyu to kafin a cikin tun daga lokacin da shi Biden ya janye ya ambaci sunanta zuwa ranar da aka yi wannan babban taro a wata ɗaya kenan tsakani ita magoya bayanta sun tsumu musamman mata aka ta tara dala 300,000 a cikin wata ɗaya na sanyin na
cikin gani
mai taro mai sisi ba irin ba wai ana batun mai ba da miliyan 10 miliyan 20 ba haka bane dan ka san a nan ƙasar ma akwai an ƙayyade yawan kudin da zaka iya badawa gudunmuwa dan kar yazo ya zama irin kamar yadda ake a gida ni na dauki nauyin ka saboda haka ni zan
juya ka yadda ni ga dama
zaka yi eh wani yanda to an kayyade komai kudin ka akwai iyakan abin da zaka iya ba dan takara a matsayin gudunmuwa to masu taro masu sisi masu dala 10 masu dala 20 haka haka dai aka tara dala miliyan 300 a cikin wata daya
gaskiya
na san yana zamu wuni nan muna bayyana
a gaskiya malama gari saboda akwai magana da kike yi ta mata da mata kin taba hira da wata ni ma kaina na taba yi da wata take nuna cewa mata na korafi cewa ba a basu abin nan a Najeriya amma in ma suka fito ƴan uwansu matan ne za su fara yi musu zagon kasa
haka
wato idan kika duba
abin da nake fada kenan
yawa idan kika duba yanzu ba ita ce mace ta farko da aka tsayar a takarar shugaban kasa ba an tsayar da matar tsohon shugaban kasa kuma tsohon sakatariyar harkokin waje Amurka Hillary Clinton
haka
wanda da aka yi bata samu ba za ta kafa tarihi to idan irin can ne yanzu ne kike tsammani yanzu ta gaga wata nan tana da alamu ko yiwuwar kafa tarihi yanzu za ta zo ta goyi bayan ta amma ji jawabin ta ta nuna irin yadda take goyi bayan ta
nuna kamar jawabin ta ma
shine ma yake saboda yawa ta nuna yadda ta so ta kafa wannan tarihin amma Allah amma yanzu tana jaddadawa tana ganin lokaci yayi da wata ƴar wata wanda ba ita ba za ta kafa wannan tarihin malama Grace da inda Najeriya ne ni na rasa ai ke san ka'idar ta mun ta Najeriya tunda na rasa kowa ma ai bi ma kamata wani ya kafa wannan tarihi mu so gaskiya waɗannan darussa ne da ya kamata sosai a yi koyi da su a irin demokradiyya ta kasashen mu masu tasowa musamman a nahiyar Afrika
Shamsu Manya
shi kuma matashi ne wanda Allah ya warasuwa a cikin makon nan da ya kawo karshe yau. Shamsu Manya, muna fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya lallabe kabarinsa da rahama, kuma Allah ya baiwa iyalansa hakurin jurewa wannan rashin. Malama Grace Kami in sauka, bari kuma mu mika sakon jaje zuwa ga al'ummar garin Sanyin na Baki Daya da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal ta jihar Sokoto, bisa ga mummunar ambaliyar ruwa wadda ta gudana wannan makon, wadda ta lakune gidaje ta ruwa za a ce da kuma gonaki, musamman abinci wanda ana dab da girbewa. An tabbata babbar asara, da fatan Allah ya maida wa dukkan waɗanda abin ya shafa da alkhairi, kuma Allah ya kiyaye wannan al'amari gaba. Muna mika jajantawar mu ga dukkan jama'a da kuma al'ummomi na garin Sanyin nan. Allah ya sa wannan wato jarabawa, Allah ya bada ikon cin wannan jarabawa.
Amin. Muna kuma fatan masu hali baiwa za su dubi wannan hali da waɗannan mutane suka shiga su kawo musu
haka ne. Gaskiya tun kama daga hukumomi har zuwa ga masu hannu da shuni, da Allah ya taimaka wa waɗannan bayan Allah, saboda wani Malama Grace, an fito wannan lokaci da aka yi abin nan, ana dab da
girbi. Dama ana ma fama da tsadar rayuwa,
ba ana fama da abin nan, ana dab da girbi, sai kuma gashi wallahi abin ba daɗin ji. Allah dai yi sauki, kuma Allah ya sa mutane su taimaka wa waɗannan bayan Allah.
Amin sama amin. To bari mu mika gaisuwar ta'aziya daga wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, gaisuwa game da rasuwar Yahaya Bala, tsohon direban rediyo Niya FM birnin Kwanni, wanda ya rasu ranar Laraba a Maradi, aka kuma yi jana'izarsa a ranar Alhamis a birnin Kwanni. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Alhaji Alizaki dan Musa, mai shago a birnin Kwanni, wanda shi kuma ya rashin babban matarsa Hajiya Karama mai suna Khadija Umma Kaltumi, ita kuma Allah ya mata rasuwa kwanakin da suka gabata. To Allah ya ji kansu duka, ya kuma sa kwanciya hutawa.
Sai kuma
yawa, sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan MD Lami Jeff Song, wadda ta rasu ranar Laraba, za a kuma yi jana'izar ta yau din nan da karfe 10 na safe, bayan an dauki gawata a asibitin koyarwa na Bingham da aka fi sani da Jan Kwano. Za a dauki gawata ne da karfe 7:45 na safe, kana za yi addu'o'in jana'izar ta Equa Gospel One Tudun Wada Jos da karfe 8 na safe, kafin kai a tafi jana'izar ta a Forum District da ke Kapwis a jihar Plateau. To Allah ya jikanta, Allah kuma ya ba dangi duka jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin sama amin.
To na san yana mun yi gaishe da yawa, amma kafin mu rufe wannan babin, bari mu mika gaisuwar fata alheri ga mai martaba sarkin Yarbawa Ashanti Alhaji Muhammad Aliyu Alawuna Hudu, da limamin Yarbawa na Ashanti Khalifa Mustapha Tanko, sai wazirin Yarbawa Alhaji Yahaya, wazirin Sabo Halil, da sarkin fadan Yarbawan Alhaji Asuman Sabo Halilu, sai chairman Alhaji Usaini, da mataimakin shugaba Alhaji Sule, da kuma sakatare, sai kuma mai unguwa Yati, wato magayakin Yarbawan Ashanti da turakin Yarbawan da dukkan fadawa na sarkin Yarbawan Ashanti. Daga karshe kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin fada Alasan Dera, da fatar an tashi lafiya.
Salamu alaikum maza da mata, musulmai ku saurari wannan zantuttuka mai ba. ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na mutu mata ta zuta hawa ke don samun su yaya na sun ji da kuka sai suna fati uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda maliman ya zai mi sanna domin ni na rasu sun da ma ai na adana likafani na mata ta ita za ta bi wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama mu mai sai ka ji kuma ba so ga ai sannan gawa gabani sannan liman ya kambaya shin abu wanda ke bin na gaba shi in akwai so ya fito don a biya shi in kai yake bi so ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo ni da ina da muriya da rayuwa na ce sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana mai
to na san yadda kan alƙawari cikawa ka san mun sami buhunan to mun samu buhunan gaishe-gaishe daga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe wanda a kowane lokaci yakan aika mana da labarai to ga labarin da ya aika mana wannan karan na sanyin nan
Na'am to eh gaskiya bari masu tsararren mu kasance da na Jengebe
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauran jama'a masu tsararren mu a wannan fili namu na bari hoce filin mu mai farin jini mai magana hawan jini mai magana Shehu Abdullahi Jengebe Turakin Jengebe labarin mu na yau labarin wani sarki ne da ya je asibiti likita ya auna shi ya duba shi sai ce masa to daga yau ka daina cin gishiri an je a riƙe maka abincinka daban a daina sama gishiri ba sarki ya koma gida ya kira mai ɗakinsa ya ce to ga abin da likita ya ce don haka riƙe ma abincina daban tunda ku kuna son gishiri ni a daina a riƙe ma miyata da abincina ba gishiri likita ya ce in daina cin gishiri yamma na yi da dare aka kawo ma sarki abinci ya ɗibi loma ɗaya sa a baki sai ya ji ba daɗi sai ya kira matarsa ya ce ya miya ba daɗi abinci duk ba daɗi ta ce ranka ɗaya ai ka ce likita ya ce ka daina cin gishiri don haka ba sa gishiri ba ya ce eh haka ne ya sake ɗibar abinci ya ci sai ya ji ba daɗi sai ya ce matarsa ke saman gishiri ta ce ranka da likita ya ce ka daina cin gishiri suka kama gardama yana saman gishiri ita kuma ta dage cewa likita ya ce ka daina cin gishiri a'a sarki sai ya ce shin in tambaye ki mana shin likita yake auren ki ko ni ta ce kai kake aure na ya ce ta saman gishiri ta ce likita ya ce fa ka daina cin gishiri sai ce a'a bari in sake tambayar ki shin idan na daina cin gishiri zan dawo ma duniya ko ko zan mutu ta ce ranka da za ka mutu yadda lokaci ya yi ta ce ta ko an ci gishiri za a mutu ko ba ci gishiri ba ma za a mutu to da a ce wahala ta kashe sarki gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shi ne ƙarshen wannan labari na sarki da matarsa a kan cin gishiri shi ne sarki ya ce ko da an ci gishiri ko ba ci gishiri ba za a mutu don haka da a ce wahala ta kashe sarki to gara a ce daɗi ya kashe sarki don haka saman gishiri wannan shi ne ƙarshen wannan labari namu yau sai kuma labarin da zai zo na gaba in hali ya yi
Kaji.
Ana ba gire. Kaji, labarin tashi gidan ruwa muna godiya kwarai da gaske amma ke san cikin bugun labaran shi ne sai ne daga cikin bugun labaran ne
yazo zauna wa yake kwanta da gaske ya ce radio muna godiya kwarai da gaske sai kowa ko bai zuwa da gaba da fajin da daga ba da haka dinki da haka shi ne guda burki da yanzu a bada dai
murtala faru sanin nan
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ku ci alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Ledas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni shi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya